بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 6 ga watan rajab Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 18 ga watan 1 shekara ta 2024 miladiya muna yi ma Allah tabaraka wa ta'ala godiya wanda cikin ikon sa da ganin daman sa ya ba mu dama da iko na haduwa a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Najeriya sa Abubakar Tafawa Balewa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi a nan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi kamar yadda muka alkawarta a satin da ya gabata cewa insha Allah ta'ala a yau zamu sanya karatun sabon littafi sakamakon kammale littafin al-arba'un an-nawawiyya da muka yi na al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da duk abin da muka karanta a ciki inda muka karanta daidai dace ne daga wajen Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya amfane mu inda muka yi kuskure kuma gazawa ce da rashin kwarewa daga gare mu Allah ya yafe mana ya gafarta mana insha Allah ta'ala littafin da zamu ci gaba da karatun sa shine littafin المئه النسويه من الاحاديث النبويه لتافيني wanda yake kunshe da hadisi guda 100 wanda suke a hadisi guda 100 daidai wadanda suke magana akan ababin da suka shafi hukunce hukuncen mata wasu hadisan sun shafi mata zalla wasu hadisan sun shafi maza da mata amma malam ya kawo su hususan dan ya cire darusan da suke da alaka da ƴan uwa mata a ciki mawallafin littafin shine al-Sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wanda malami ne mazaunin cikin garin Makka wanda bai wuce shekara 2 ba da rasuwansa Allah ya gafarta masa Allah madaukakin sarki ya sa ya huta kai tsaye insha Allah ta'ala zamu shiga cikin wannan littafi mu karanta muqaddiman sa saboda wannan darasi ne da baya bukatan wani saki sharan fage ko saki dogon bayani Allah ya mana albarka bismillahir rahmanir rahim malam yace alhamdulillahi ta'ala huwal khaliqu jalla fi ula jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki shine mahalici wanda ya daukaka daukakarsa ta daukaka akan dukkanin bayinsa alhamdulillahi ala ma aradahu li ibadihi min ibadihi jinjina da yabo da godiya su kara tabbata ga Allah bisa ga abinda Allah ya nufata wani sashin bayinsa su samu a wani daga wani sashi Allah subhanahu wata'ala ya halici bayi a bangare guda biyu domin sashi ya amfani sashi wani bangare ya amfani wani bangare waja'ala laha sababa sannan ya sanya masa sababi sababin haka shine khalaqa zawjaini dhakara wal untha ya halici duk abin da zai halitta ya halice su simfi biyu da namiji da kuma mace daka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sa namiji yana da amfanuwa da yake samu wajen mace haka nan mace ma tana da amfanuwa da take samu a wajen dan namiji sai yace wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya jinjina da yabo da godiya su kara tabbata wato tsira da aminci su kara tabbata ga mafi falalan annabawa mafi darajan annabawa sahibis sunnatil gharra wal mahajjatil bayda wanda shine ma'abocin sunnan sa tsaftatacciya sannan kuma hanya faraqal wacce take a shiryayyen hanya wanda duk wanda ya dau wannan hanyar ya zama shiryayye kuma ba zai taba halaka ba har zuwa ƙarshen duniya allati fiha alhuda lilrijali wan nisa wannan hanyar wanda a cikin ta ne ake samun shiryayyen maza da mata idan namiji ya rike wannan hanyar zai shiryu kamar yadda in mace ma ta rike wannan hanyar zata zama shiryayya sallallahu alaihi wa ala sahabatihi nujaba Allah ya kara tsira da aminci gare shi da kuma sahabbansa zababbu shuwagabanni wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil liqa da wadanda suka biyo bayan su da wadanda suka biyo su da kyautatawa har zuwa ran da za a gamu da Allah amma ba'd bayan haka malam yace fal mar'atu juz'un la yatajazza'u min mujtama'il bashariyya malam yace ita mace wani bangare ne wani kaso ne mai karfi wanda ba a taba wadatuwa da shi duk inda aka ce mutane sun tattaru in dai tattaruwan mutane ne to mace wani ginshiki ne wanda ba a wadatuwa gabanin sa ba a cewa ko akwai shi ko babu shi rayuwa za ta yi wa aslun min usulihi sannan mace tushe ne daga cikin wato mace turke ne daga cikin turaka tushe ne a cikin al'umma wahiya ummur rusuli wal anbiya haka nan dukkanin manzannin Allah da annabawan Allah mace ita ce mahaifiyar su duk wani annabi da manzo da Allah ya aiko duk da ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim ba wani wanda Allah ya aiko a matsayin manzo ko annabi face namiji ne amma kasantuwar sa namiji har ya zama manzo ko annabin Allah hakan bai samu ba har san da aka wayi gari mace ce ta zama ita ce silan zuwan sa duniya sai da mace ta zama ita ce ta haife shi kafin ya samu wannan daraja wa fil islami qa'idatun min qawa'ididdin ita mace a musulunci ka'ida ce daga cikin ka'idoji na addini wa hiya al madrasatu al-mu'iddatu lil ajyal mace ita ce makaranta ta farko wacce take kinsa manyan mutane al-ajyal jam'i ne na al-jahil shine babban mutum kenan al-ajyal manyan mutane to ita uwa mace ita ce makarantar da take kinsa manyan mutane shi yasa wani yake cewa al-ummu madrasatun idha a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq ita mace uwa makaranta ce in ka gyara ta ka kimtsa ta ka tattale ta to kamar ka tattali al'umma ce wacce take mai kyawun tsatsu in dai za a samu natsatsiyar mace natsatsiyar uwa kamilalliya ita kadai silan gyaruwan al'umma ce ita kadai sila ce da za ta shiryar da al'umma Allah zai shiryar da al'umma ta hanyarta walidha saboda haka i'tana biha al-islam ayyama inaya musulunci ya bata duk wani kulawan da mutum ya sani musulunci ya lura da mace ya kula da ita wara'aha ahsana ri'aya ya kula da mace mafi kyawun kula khilafa ma kana alaihi ahlul jahiliya khilafa ma kana alaihi ahlul jahiliya sabanin abinda mutanen jahiliya suke tafi akai min zulmin na zalunci da yadda suke zaluntar mace wa khilafihi da kuma kishiyan abinda musulunci yazo da shi Allah subhanahu wataala sai sanya mace ta zama ita tana da daraja tana da kima ya hana kuma ma a zalunce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da mu duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mata ko ƴaƴa mata ko uwa to wajibi ne ya kula da su kafin ya samu rahmar Allah uwa a yi mata biyayya don a samu rahmar Allah mata a kula da ita a sauke mata haƙƙinta don a samu rahmar Allah ƴa a sauke mata haƙƙinta na tarbiyya a bata tarbiyya mai kyau don samun katanga daga wutar jahannama wa qad wujidat fi sunnati annabawiyya malam yace haƙiƙa an samu a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-adidu min al-ahadisi an samu hadisai masu tarin yawa al-muwajjahatu lil mar'a wadda hadisan nan sun fuskanci mata ne an fuskantar da su zuwa ga mata allati sami'at hamir rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ka ummahatil mu'minina wanda aka samu wasu daga cikin mata sun jiyo wannan hadisin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar iyayen mu'minai matansa kenan kamar mafiya yawan hadisan da suka zo akan yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ibada a cikin gida hadisai ne da suka zo daga matansa yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake wanka wanka na janaba hadisai ne hadisan ummu salma da hadisan nana aisha Allah ya kara musu yadda da aka yi zaman matansa aw man kanat shahidatan wa hadira ko wacce take nan a lokacin da abun ya faru ta shaida da idonta ko take nan aka faɗi wannan hadisin aw man sa'alat ko wata tazo ta yi tambaya wastafsarat ta nema a fassara mata wani abu wa wajadatil ijabatal wafiya kuma ta sama amsa gamsasshiyar amsa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka malam yana nuna mana cewa hatta cikin waɗanda suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai mata kamar iyayen mu'minai matan annabi kenan da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata waɗanda suka rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam sai yace fa ahbabtu ikhtiyara mi'ati hadithin min as-sahihaini sai na so in zabi wasu hadisai guda 100 waɗanda suke min as-sahihaini daga sahihul bukhari da muslim wanda a wajen malaman hadisi wannan shine mafi kololuwar martaba da hadisi ingantacce zai zo shine a ce imamul bukhari da muslim sun rawaito shi tata'allaqu bil mar'ati wa ahkamiha hadisan da suke da alaka da mace da hukunce hukuncen da suka shafi mace malam sai yace wa asmaituha na sanya ma wannan littafin suna almi'atun nasawiyya min al-ahadithin nabawiyya wato ababe guda 100 da suka shafi mata wanda aka zakulo su daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama litakuna bidayatan li ukhtil muslima saboda hakan ya zama shine dan ba mafari ga yar uwa ta musulmai li ma'rifatiha don ya zama ta san thumma al'amal biha sannan kuma ta yi aiki da su don ya zama ta san wannan hadisan sannan kuma ta yi kokarin aiki da su thumma naqaliha ila akhawatiha sannan kuma bayan ta sani ta yi aiki da su kuma sannan ta yi kokari wajen ganin ta nakalta wannan hadisan ma ƴan uwanta mata ta koya ta yi aiki da su sannan kuma ta karantar da wasu li'annaha da'iyatun ila Allah ta'ala domin ita mace ita ma kanta mace mai kira ne zuwa ga Allah an tsariƙai ne a bisa hanyoyi guda biyu shine kitabul kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin Allah da kuma sunnar annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka ita ma kanta mace ana so ta zama ta koyi karatu ta fahimce shi ta kuma sanya shi a cikin aiki sannan ta karantar da wasu wannan shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ma mutane wanda haƙi na koyo da koyarwa al'amari ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya daura shi akan dukkanin ƴan adam bai ware maza ko mata ba bal ma ya tabbatar a cikin alqur'ani cewa wajibci ne da yake kan maza yake kan mata a inda yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim da mu'minai maza da mata Allah ya ce sashin su majibinta sashi ne dukkan su da mu'minai mazan su da matan su
suna umarni da kyakkyawa suna kuma hani akan mummuna. Da haka sai zama malamai suka ce wannan yana nuna cewa haƙƙi ne akan maza da mata, in dai masu imani ne ya zama sun jibanci abin da ya shafi koyo da koyarwa, ta koya ta koyar, wanda wannan yana daga cikin abinda wasu malamai suka rubuta a cikin littafin akhba'un nisa, akhba'un amma ta kaufi hannisa, kurakuran da mata suke fadawa ciki. Malami yace akwai tarkud da'awati ila Allah, shine mace ta bar kira zuwa ga Allah, yana daga cikin kurakuran mata. Ta yi karatu amma tana zaune tana dauka cewa haƙin karantarwa yana kan maza ne kadai. Wallahu a'lam. Allah ya mana jagora. Malam yace umli fillahi ta'ala kabira thumma fi akhawatil muslimati al'inayata bis sunnati umuman wal amali biha. Malam yace ina kira saboda Allah, ina kiran ƴan uwana mata musulmai cewa ku yi kokari ku bada kula sosai wajen sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ku bada kula wal amali biha, da kuma aiki da sunna din. Fa hiya hayatun fid dunya, domin ita sunnar annabi da koyanta da aiki da ita, ita ce rayuwa mai kyau a duniya, wa najatun fil akhira, ita ce kadai tsiran mutum a lahira. In mutum ya so ya rayu mai kyau a duniya, to dole sai yayi imani kuma yayi aiki nagari. Imani, yayi imani da Allah duk abin da zai yi don Allah, aiki nagari kuma shine ya zama ya kwaikwayi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan shi zai sa ya rayu rayuwa mai kyau a duniya, kuma ya samu tsira a gaba ga Allah dan tashi kiyama. Kamar yadda Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Allah ya bamu iko. Malam sai ya ce ya ukhtil muslimati fil islam ukhtun wa muslima. Malam ya ce ya ke ƴar uwata a musulunci, ga kike ƴar uwata ce a addini kuma ke musulma ce. Musallimatun amra halillah, wacce ta miƙa al'amuranta gaba ɗaya ga Allah. Hal ta'rifina nafsak, shin kin san kanki da kanki, kin san wace ce ke a musulunci. Raji'i ma khassaki bihi al-islam fi al-qur'an, kije ki bibiyi abinda musulunci ya keɓance ki da shi a cikin al-qur'ani. Thumma fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama, sannan kuma kije ki bibiyi irin falala da darajar da musulunci ya miki a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Thumma anti ma'a umumir rijali fi hadi al-islam, sannan bayan abinda Qur'ani da sunna suka keɓance ki da shi ke kadai a matsayinki na mace, to duk abinda kuma aka ce na maza ne kuma kin yi musharaka tare da su, amma sai aka keɓance ki da wasu hukunce hukunce ke kadai. Wa man yunkiru fadlaki fil akhdhi wal ata, wane ne zai yi inkarin falalan da Allah ya miki wajen bayarwa da karɓa. Fakuni kama yuridu Allah ta'ala, to ki yi kokari ke zama kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake so. Kuni kama yuridu Allah ta'ala lak, ki zama kamar yadda Allah yake so ki kasance. Wa rasuluhu biki, ki zama kamar yadda annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake so ki kasance. Wala takuni kama yuradu minki wa biki min zi'abil bashariya, kar ki zama kina kokarin yin irin abin da ake nema daga gare ki, da kuma irin abin da ake nufin ki da shi na daga cikin kuraye da suke cikin mutane, mugaye azzalumai cikin mutane, waɗanda za su fito miki da suran cewa suna so su nuna miki darajar ki da ƴancin ki da falalan ki da matsayin ki, amma kuma a bayan fage so suke yi su fitar da ke daga wancan daraja da daukakan da musulunci ya miki, su fito da ke bakin titi ki koma baki da bambanci da sauran dabbobi. Fa hadhihi baliyatun ya laha min baliya, malam yace wannan jarabawa ce, jarabawa babba, jarabawa mai girma. Lakin la ukhaluki illa fahima wa fi maradihim la takuni wahima. Malam sai yake cewa sai dai babu abin da zan ce miki, sai dai ina fatar ki zama mai fahimta, ki zama duk abin da za a yi ki fahimta, kar ki zama kina cikin wahami abubuwa suna rikice miki faladaikil kitabu was sunna gashi kuma alqur'ani da sunna suna gaba gare ki fahuma tariquki ila ridwanillahi wal janna malam yace kin ga qur'ani da sunnan nan sune kadai hanyarki da zaki biki samu yaldan Allah da kuma aljannar Allah ubzulil khaira wa a'tihi matsayinki na mace ki zama mai baza alkhairi mai yada alkhairi sannan ki dinga bayar da alkhairai wa tahallil khaira tajdihi ki dinga kildadon ina zaki samu alkhairi ki dinga neman alkhairi ta ko ina zaki same shi alkhairi mafi girma kuma man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din alkhairi mafi girma kuma shine sanin ilimin addinin Allah abakil maula min fadlihi wa jawdihi Allah madaukakin sarki majibincin al'amuran mu'minai ya baki manya-manyan falalansa da kyautansa wa hafazaki min kulli makaru ya kuma kare ki daga dukkanin abunki walibanatil muqaddisatil islamiyya maziyya malam yake cewa mata waɗanda musulunci ya tsarkake su kuma suka tsarkaka da musulunci suna da maziyya abinda ake bambance su da sauran waɗanda ba su ba duk inda kaga wacce ta tsarkaka da musulunci zaka tana da bambanci da wacce ba ita ba kuni qudwatan li ikhwaniki li akhawatiki min kulli albariya malam yace ki zama abun koyi ga ƴan uwanki mata a duk inda suke aka ce ga ƴan uwanki mata to ki zama abar koyi a gare su wanda za su kalle ki su ce kai wacce abar koyi ce a gare mu waffaqa Allahu aljami'a lima yuhibbu wa yarda Allah ya datar da dukkanin mu gaba daya bisa ga abin da yake so kuma yadda da shi wa huwal muwaffiqu wal mu'in Allah shine mai datarwa shine mai taimako wal hadi ila sawa'is sabil Allah madaukakin sarki shine mai shiryarwa zuwa ga hanya madaidaiciya wannan ita ce muqaddimal da malam ya kawo Allah ya yi masa rahama yace katabahu al faqiru ila afwi rabbihi wa magfiratihi wanda yake matalauci mabukaci zuwa ga afuwar ubangijinsa da gafaransa shine ya rubuta wannan littafi shine Salih ibn Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama to wannan ita ce muqaddimar da malam ya kawo wanda insha Allah ta'ala zamu shiga cikin hadisan da malam ya kawo insha Allah ta'ala al-hadithul awwal hadisi na farko malam yace an Umar ibn al-Khattab radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه wannan hadisin kusan baya bukatun sai mun sake masa dogon bayani saboda a farkon 40 nawawiya mun yi darussa akan shi kusan darussa guda 7 zuwa abin da yafi haka saboda haka baya bukatar sai mun saki maimaita shi kaman yadda muka yi a wancan karon illa iyaka malamai suna mutunta wannan hadisin kwarai da gaske kamar yadda suke girmama sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafiya yawan malamai suna fara littafan su da yawa da waɗannan hadda wannan hadisin idan mun dubi littafi mafi inganci cikin hadisai shine littafin Al-Jami'ul Musnad as-Sahih shine Sahihul Bukhari zamu ga hadisin farko shine hadisin Umar ibn al-Khattab littafin da muke koyon fiqh a ciki in mun duba littafai na Umdatul Ahkam Bulughul Maram Riyadus Salihin da muke koyon addini da su zamu ga dai su ne farko al-40 nawawiya da muka wuce shi shine hadisi na farko a ciki dan haka mafiya yawan malamai suna girmama wannan hadisi kwarai da gaske kuma suna bada bayani akan darajar hadisin da yadda yake shiga kowane bangare na addinin mutum babban malami Abdulrahman ibn Mahdi yake cewa law sanaftu kitaban fil abwabi laj'altu hadith Umar ibn al-Khattab fil a'mal bin niyyati fi kulli bab yace inda a ce zan rubuta littafi wanda zan masa take babin kaza babin kaza babin kaza da kowane hadisi kowane babi sai na kawo wannan hadisin Umar dan Khattab a ciki saboda in an ce babu tahara a fara kawo maka al-a'malu bin niyyat in zaka yi tsarki kai don Allah in an ce maka kitabus sala a fara kawo maka al'amalu bin niyya in za ka yi sallah kai don Allah in an ce kitabus zaka kitabul hajji kitabus siyam kitabul buyu kitabul akhlaq kitabul fada'il da suke cikin da dafai a fara kawo maka duk abin da za ka yi kai shi don Allah da ke ce inda a ce zan rubuta littafi wanda zan yi shi babi 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 to da kowane babi sai na sanya hadisin Umar dan Khattab a ciki da shi zan fara sannan yana cewa man arada an yusannifa kitaban falyabda bi hadithil a'mali bin niyyat duk wanda yake so ya rubuta wani littafi to yayi kokari ya fara abu na farko bangon farko in mutun ya bude zai fara karanta hadisi to ya fara da innamal a'malu bin niyyat ya fara da wannan hadisi saboda duk abin da zai karanta watakila wani ya zo ya fara karatun ne ba don komai ba sai dan saboda wani zai zo ya fara karatun ne saboda yayi wata zaka zo wajen karatun ne saboda kawata wacce tana zuwa saboda wacce ma tana zuwa makaranta a waje kaza ni ma bari in ce to ai ni ma ina zuwa majalisi ana karatu da ni daka sai ce to in mutun zai fara karatu to sai a ga ya masa to wacce ta zo karatu ba don Allah ba ta gyara niyyarta al a'malu bin niyya duk aikin da mutun zai yi Allah yana karban shi ne in yayi shi da kyakkyawan niyya al imamu ahmad ibn hanbal Allah ya masa rahama yake cewa usulul islami ala thalathati ahadith yace musulunci gaba daya yana kai komo ne akan hadisai guda uku duk wani abun da mutun zai yi a musulunci to zai je ya dawo ne tsakanin hadisai guda uku na farko yace shine hadisi umar innamal a'malu bin niyyat shine hadisin farko shine hadisin umar dan khattab innamal a'malu bin niyyat duk abin da zaka yi kai shi don Allah sannan na biyu sai yace hadisi aisha man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd shine hadisin aisha da annabi yace duk wanda ya kirkiri wani abu cikin wannan addinin namu wanda babu shi a ciki to an mayar masa to an ance maka kai don Allah sai kuma a ce maka bi sunna kar ka yi riya kar kuma kai bid'a sannan sai yace na uku shine hadisin nu'man bin bashir shine al halalu bayyin wal haramu bayyin shine cewa innal harama bayyin wa innal haram wa innal halala bayyin wa innal harama bayyin shine haram a fili yake halal a bayyane shi ma yake wanda duka wayannan hadisai guda uku duk mun karanta su a cikin littafin al-arba'un an-nawawiyya sannan imamu al-hakim an-naisaburi Allah ya mishi rahama yake cewa dukkanin abinda mutun zai karanta a cikin addini to dole sai ya kula da wayannan hadisan na farko yace shine innamal a'malu bin niyyat na biyu shine yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nudfa wanda shi ma mun karanta shi hadisin Abdullahi dan Mas'udin a cikin arba'un an-nawawiyya shine bayani akan yadda mataki mataki da ake halittar mutum har inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa mutum inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakuna bainahu wa bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha mutum yakan dage yana aikin yan aljanna har sai ya zama sauran kirsi ya mutu ya shiga aljanna kawai sai littafi ya riga sai kuma aikin yan wuta sai ya shiga wuta wani kuma zai dage akan aikin yan wuta sai ya zama abun da ya rage masa tsakanin sa da wuta bai wuce jira'i ba sai Allah ya shirya shi sai ya gyaru sai ya tafi aljanna sannan yace sai hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wannan shi ma hadisin mun wuce shi a baya الشيخ إسحاق ابن راوية يكي تيوى أربعة أحاديث هي من أصول الدين يكي حديثي قده دسوني توشن الديني نفرقو يكي شيني إنما الأعمال بالنيات نبي يكي شيني حديثي إن الحلال بين وإن الحرام بين نأوكو شيني إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفا نهو يكي شيني من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد ونن وتا ruwaya ce da ta zo wani matani da ya zo sabanin wancan matani da muka sani da man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd da kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd saboda haka mafiya yawan malamai suna bada bayani akan yadda wannan hadisin yake da matukar muhimmanci a cikin addini kamar yadda ibnu rajab al-hanbali Allah ya masa rahama ya kawo a cikin sharhin arba'un an-nawawiyya da yayi na jami'ul ulumi wal hikam yana cewa akwai wannan hadisin na innamal a'malu bin niyyat da kuma hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd yace wannan hadisin su ne za su hada maka al'amuran duniya da lahira a kalma daya in kana so ka fahimci duniya ka fahimci lahira to ka rike wannan hadisin shine hadithin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun da kuma hadithin innamal a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa sannan wasu daga cikin malamai suna cewa hadisi guda hudu wasu suna karawa da hadithin innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina wannan duka shine hadithin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wasu suna karawa da hadithin min husnil islami almar'i tarkuhu ma la ya'nihi wanda shi ma duka wayannan hadisan duk mun karanta su a cikin al-arba'un an-nawawiyya to dan haka a takeice dai wannan hadisin hadisi ne wanda yake da daraja a cikin addini kware da gaske tare da cewa dukkanin hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam matukar sun inganta babu hadisin da bai da daraja sai dai mafiya yawan hadisan wasu kowanne akwai muhallin da ake ajiye shi akwai babin da yake shiga wani hadisin da shiga wannan babin baya shiga wannan wani na shiga can baya shiga can amma shi wannan hadisin na al-a'malu binniyya to duk hadisin duk inda mutun zai yi addini to dole sai wannan hadisin ya shiga to dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-a'malu binniyya dukkanin ayyuka sai da niyya to zamu ga wasu nuskokin wasu ruwayoyin sukan zo da innamal a'malu binniyyati sukan zo da cewa niyoyi daban-daban ne wasu kuma su zo binniyya da mufradi wasu kuma su zo da jam'i to abu ne wanda babu iskali akan sa innamal a'malu binniyyati ayyukan bawa dukkanin ayyuka Allah na karban su ne gurgudan niyoyin da mutun ya aikata wajen yin aikin wani zai tashi zai yi sallah wani zai tashi zai yi aikin haji wani zai tashi zai yi azumi wani zai yi wani aiki na addini amma niyyarsa kowa niyyarsa niyya ce ta Allah madaukakin sarki ya karba amma niyyar mai sallah da niyyar mai aikin haji ba iri ɗaya bane niyyar mai azumi da niyyar mai haji abubuwa ne wanda suke da bambanci wanda zai yi niyyar aikin haji ba zai kullaci niyyar yin azumi a zuciyarsa ba dan haka kenan kowane aiki da niyyarsa na tashi yanzu zan tafi masallaci in yi sallah tunkarin masallacin da nayi ya nuna cewa nayi niyyar zan yi sallah mutum ya tashi da safe ko ya tashi da asubahi yanzu lokacin azumi zai yi suhur tashin da yayi ya nuna cewa yayi niyyar zai yi azumi to amma in mun dauki al-a'malu binniyyati an dauko niyya matsayin mufrad yana da alaka da dukkanin niyyoyin shine dukkan su da wanda yayi niyyar aikin haji da sallah da azumi da komai dukkan su yana komawa zuwa ga abu ɗaya ne shine ikhlasi shine yi don Allah daka da mai azumi da mai sallah da mai zakka da mai aikin haji kowa zai yi don Allah daka al-a'malu binniyya to anan niyya duk abin da mutum zai yi yana yin shi ne don Allah madaukakin sarki ya gani cewa ya iya kuma ya yi mai kyau Allah ya bashi lada Abdullahi ibn Mas'udin Allah ya masa Allah ya kara mishi yadda yace yana daga cikin abu na farko da Allah zai fara yi in ya bushi kaho in an busa kaho ran tashin kiyama shine zai turo mala'ika ya yi shela yace to duk wanda ya san a duniya yayi wani aiki ba don Allah ba to ya tafi wajen waɗanda ya aikin don su bashi sakamakon aikin sa amma nan kan Allah ne yana bada lada ne ga waɗanda suka yi aikin don shi saboda haka duk abin da mutum zai yana yin shi ne don Allah yana yi da niyyar Allah ya karba masa baya yi da niyyar mutane su yaba masa wanda kuma yake aiki don mutane su yaba masa na farko a duniya zai wahala zai yi aikin banza dun ba yanda za a yi mutum ya yi kwarewa da gwanin ce wanda kowa zai ce ya iya babu shi kowa a duniya ya gamsu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iya har kafirai sun gamsu cewa ya kware amma har ya mutu wasu suna ce masa sha'irun majnun wasu suna ce masa sha'irun natarabbasu bihi raibal manun wasu suna cewa sahirun kazzab haka nan ga sunan majnun yanda suke ta faɗa masa daka har ya gama shi yasa to Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala yace tunda na kalli mutane sai na fahimci cewa duk mutane kowa a cikin su da yanda yake kallon ubangiji wani yana ganin Allah ya iya wani yana ganin Allah bai iya ba yace to daga nan ne na fahimci cewa ba za a samu wani mutum daya da duk duniya za su yi ittifakin cewa ya iya ba ba za a taba samu ba daka yace irda'un nasi ghayatul la tudrak wai ka ce kowa ya jada kai to mataki ne da ba a kaiwa ba wanda zai kai wannan matakin daka in ihsani ne kake yi ma mutane wani ihsanin zai gani yace ka wacce akwai kyautatawa wani kuma wannan ihsanin zai gani yace jibita yar banza tana neman kaza ne ba dan Allah take yi ba haka nan wani zai wani yana ganin ya gama kure iya yadda zai amma wani zai soke shi to irin waɗannan mutanen kuma tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at kawo sadaka wannan ya kawo buhu yazo ya aje wannan ya kawo buhu ya aje wannan kuma iya abin da yake da shi rabin gungumi sai ya kawo daka wanda ya kawo manya manyan buhuna sai su ce haza mura wannan yanayi ne don a gani a ce ya kawo da yawa wanda ya kawo din sa'i dai sai su ce inna Allaha la ghaniyyun an sa'i haza ce jibi wani matsiyaci ne Allah dai da mudun masaranka saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da aya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun alim Allah ta'ala ya ce allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat wadanda suke jefan wadanda suka yi iya bakin kokarin su wajen sadaka cikin mu'minai suna sukan su suna zagin su shine yalmizuna shine Allah ya ce wala talmizu anfusakum kal ku dinga kushe junanku suna kushe su suna cewa kai wannan ai ba don Allah kai ba ka kawo ne don a ce kai yace wallazina la yajiduna illa juhdahu wadanda iya abin da suke yi shine su dan yi kokari su nemo abin da za su samu karshe fa yaskharuna minhum sai su dinga musu iskili Allah yace sakhirallahu minhum wa lahum 'adhabun alim suma Allah ya musu Allah zai musu iskili ran tashin kiyama zai kuma yi musu azaba mai radadi saboda haka tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna nan daka al'amalu binniya in dai mutun na so ya tsira gaban Allah to dole ne yayi aiki don Allah shi kadai zai aiki don Allah Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah madaukakin sarki yace ana aghna shirakai ani shirk man amala amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah yace ni ne mafi wadatan wadanda ake matarayya game da tarayyar da ake musu duk wanda yayi wani aiki a cikin wannan aikin ya hada ni da wani na a ciki Allah ya ce to na barsa da shirkan sa bana bukatar aiki. Allah ya shirya mu. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-a'malu binniya wa li kulli mri'in ma nawa kuma kowane mutum yana da abin da ya niyya. Shine duk sanda mutum ya tashi yayi aiki. Mutane dubu za su tashi su yi sadaka, za su tashi su yi kaza, wasu za su tashi tafi aikin haji. Amma kowa da niyyar da yasa ya tafi. Kowa da niyyar da yasa ya sadaka. Wani ya tafi ne don ya sauke farali ya je ya dawo cewa ya dawo ka yaumi waladatu ummuhu ya dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ba zunubi wani kuma damuwansa ya hau jirgi ya yi hoto wani ya damuwansa ya yi hoto a cikin ɗakin Ka'aba ce to jama'a ga nan naje aikin haji ko umara iya kasansa kenan shine an gani an ce kai wane ma sha Allah wane ya je ya zama alhaji shikenan wata iya damuwanta kenan saboda haka wali kulli mri'in ma nawa duk abinda mutum yayi niyya wajen yin aikin sa shine yake samu iya abinda zai samu kenan in ma ya samu din kenan in ma ya samu kenan saboda haka nema a wajen Allah shine wanda ba wanda ya taba nema Allah kuma ya yanke masa tsammanin sa amma in dai abinda ke wajen mutane ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi wani ya tambaye shi yace faɗa min aikin da zan yi Allah ya so ni mutane su so ni sai ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas kana son Allah ya soka to ka guji duniya kana son mutane su soka to ka guji duk abin da yake daga wajen mutane ne Ibn Hajar yace daga abin da ke daga wajen mutane ya shafi maganganun su da abin da za su baka in dai kana so mutane su kaunace ka to ka guji cewa dole sai mutane sun yabe ka ce kai ka guji yin aiki wai din kana neman yabon mutane to ba za ka taba samu ba Allah kuma ya ce man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha wa fi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun duk wanda ya kasance iya abin da yake so a duniya shine duk aikin da yake kawai ya samu sakamakon aikin sa a duniya Allah ya ce zamu cikata masa aikin sa zamu bashi sakamakon aikin sa a nan duniya ba zamu tauye masa komai ba sai ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar da an je lahira ba su da komai illa wuta wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu duk abin da suka aikata a duniya ya baci ayyukansu duka sun lalace sun baci saboda yayi aiki ba don Allah ba Allah ya kiyaye da aka yace wali kulli mri'in ma nawa sai yace faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wanda duk ya zama yayi hijira ne don Allah da manzonsa to ladan hijiransa na ga Allah da manzonsa wa man kanat hijratuhu li duniya wanda ya kasance yayi hijira ne saboda ya samu wani abu na duniya yusibuha wani abun duniya da yake so ya samu kuma zai samu awimra'atin yatazawwajuha ko kuma wata matan da yake so ya aura to fa hijratuhu ila ma hajara ilai sakamakon hijiransa na ga abun da hijira zuwa gare shi to wannan wasu daga cikin sahabbai suka ce wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin uslubin sa na karantarwa bayan yayi hijira daga makka zuwa madina yayi mu'akhati ya kulla ɗan uwantaka tsakanin sahabbansa a dauko dan madina a hada shi da dan makka a dauko muhajiri a hada shi da ba'ansari ba'ansari ya kalli muhajiri ya ce to kai bako ne zan raba gidana biyu in baka rabi dukiyata a raba ta biyu in baka rabi iyalaina zan raba su biyu je ka zabi wacce ta yi maka a cikin su in sake ta ka aure ta don lokacin ba saukar da ayoyin idda ba farkon hijira ne daga makka zuwa madina ana gwagwarmayar tauhidi ne lokacin saboda haka duka suka dinga haka har Allah ya yabe shi a cikin suratul hashr lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasula yace ulaika humus sadiqun yace walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun wa in ayu guda biyu ayan farko ta yabi muhajirai aya ta biyu ta yabi ansar ta yabe su daka wannan yasa wasu daga makka da suka samu labarin haka sai su taso daga makka su yo hijira su taho madina saboda su samu wannan garabasan daka sai su taho daka labari ya diski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madadin annabi ya tara mutane ce kai hijiranka ba don Allah kai ba kaji tsoron Allah kai ma ba don Allah kai hijira ba kai ma ba don Allah kai hijira ba sai yayi umumi wanda ake maganan dan shi ya fahimci cewa da shi ake yi sai gyara niyyarsa wannan kuma yana daga cikin abinda Imam an-Nawawi ya fadi yace yana daga cikin falalan Allah da rahmar Allah kuma wanda a cikin su ya gyara niyyarsa yayi koma don Allah Allah kuma sai karba hijiransa daka wanda ya hijira don Allah to ladansa naga Allah shine Allah ya ce waman yakhruju min baitihi waman yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katiran wasa'a waman yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wanda ya fito daga gidansa dan yayi hijira zuwa ga Allah da manzansa ya mutu a hanya to ladansa naga Allah amma wanda ya hijira don wani abu to bai da lada ba zai taba samun lada ba to kenan in ya zama cewa hijira duk girmanta da matsayinta ana duda bala cewa wanda yayi ta ba don Allah ba Allah ba zai bashi lada ba ballantana kuma wanda yayi wani aiki na alkhairi wanda bai kai hijiran daraja ba Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daliban sa suka ce ya Abu Huraira ka zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna so ka ba mu wani lahadisi guda ɗaya da ka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama yake yunkure zai yi magana sai ya suma ya sake farfadowa yayin yunkure zai yi magana ya suma karo na uku sai ce naji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane na farko da Allah zai fara wurga su wuta su ne karan farko da za su fara shiga wuta daga kansu da a fara ganin ya zafin wutan jahannama yake yace na farko shine rajulun istushhid mutun ne yaji yayi shahada shahada a wajen yaki aka kashe shi yaje inda aljannan take annabi ya ce aljannatu tahta zuliful tahta zilalul zilalus suyuf annabi ya ce aljannatu tahta zilalus suyuf aljanna tana karkashin inuwan takwabi ne to shi yaje inda aljannan take ya kuma samu shahada a wajen amma kuma yau gashi nan shi za a fara kaiwa wutan jahannama ce Allah zai kawo shi ya ce wani na baka karfi na maka ni'ima kaza ya ce Allah kamu me kai da shi ya ce Allah duk inda naje an ce hayya alal jihad to na fita na kuma jahannama samu shahada kuma nayi ne don kai Allah sai ya ce kazabta ƙarya kai cewa dai nayi ne don kai me yayi riga malam masallaci ne tun kan a tambaye shi don wa kai saboda ka bari ya bada amsa sai ayi shiru Allah ya ce masa a kazabta lakinnaka qatalta liqala huwa jari'un abin da yasa ka je kai yaki kawai saboda a ce kai wani akwai jari mai ji wani ko tsoron arna baya yi shi kuma an riga an fada daka sai annabi yace haka za a sanya shi a jashi akan fuskan sa a wurga shi wuta sannan nabi yace rajulun ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mutum ne ya koyi qur'ani ya karantar da qur'ani Allah zai kawo shi yace wani na maka ni'ima na baki karatu kin iya rera alqur'ani kina karantarwa kina koya kina koyarwa haka ne eh to me kike ce Allah duk inda naga an taru ana buƙatar karantarwa zan karantar in ga yamma mutane in karantar da ƴan uwana in karantar da ƴaƴana in karantar da mutane kuma duk nayi wannan ne don kai Allah sai ya ce a kazabt wannan ƙarya ce ba don Allah kike yi ba lakinnaka ta'allamta al-ilma li yuqala huwa alim kaje ka koyi ilimi ne don a ce ka wannan ya kai malami wa qara'ata al-qur'ana li yuqala qari ka koyi ka karanta al-qur'ani ne don a ce wannan alaran mali a ce ji wata mahaddaciya je da take rera al-qur'ani kuma an riga an fadi wannan shine iya sakamakon ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka za a ji shi a fuskan sa a ruga shi wuta yace na uku mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya duk inda yaje an ce a ciyar zai ciyar kuma in yaje an ce za a gina masallaci kudin sa na wajen makaranta kudin sa na wajen taimakon al'umma taimakon marayu duk kudin sa na gun amma abin da yake so shine jama'a su gani su ce kai wani masallatai nawa ya gina wani makaranti nawa ya gina wacce bata da ruwa wacce in dai ka je wajen ta zaka dawo da kyauta wacce in dai almajiri yayi sallama zai fito da abinci abin da take so a dinga fada kenan ce to a kuma an riga an fadi Allah zai ce na baki kudi na baki dukiya tace haka ne Allah me kika yi da shi Allah duk inda naga kana so a ciyar zan ciyar kuma nayi ne don kai Allah sai ya ce a wannan ƙarya kike yi kine don a ce wacce akwai kyauta kuma an riga an fadi ce to shikenan iya sakamakon ki kenan sai wutan jahannama wannan shine iya sakamakon ki daga duk abin da zaki yi shi don Allah zaki zo wajen karatu ki taso da sanyin safiya ki taho gun karatu kar ki sha sanyin banza ki kada ki zo da ikhlasi kar ganin cewa wacce tana zuwa kawata wacce ni ma bari in taho a'a abin ya zama yayi ko ni ma ina so in zo in yi karatu ne saboda ni ma nan gaba in fara fitowa a fara ganina annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace man ta'allama al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilai adkhalahu Allahu an-nar duk wanda ya koyi ilimi liyujari bihi al-ulama don yayi kafada da kafada da malamai liyujariya daga kalban aljiwar makwabtaka kenan don yayi makwabtaka kafada da kafada da malamai in an ce sheku wani shi ma a sako shi in an ce wacce malamai ana lissafo malamai ita ma a sako ta a ciki aw liyumari bihi as-sufaha wani yana koyin ilimi ne don ya dinga yin jayayya da musu da wawaye in an yi magana ce to ai ni nayi karatu kai me ka sani a karatu ke ina kika je a karatu koda ko waccan ta faɗi gaskiya amma ita za ta danne saboda ita tayi karatu da haka sai ta dauko aya daga gabar sai ta ajiye ta a yamma saboda ta yi jayayya da mutane auli yasrifa bihi wujuhan nasi ilai ko damuwansa shi ma bari ya je koyi karatu ni ma bari je in koyi karatu yadda malama wacce take tara mutane ana karatu tara karatu ni ma in zama cewa an sanni in ina karatu ana cika annabi ya ce ana busa kahu adkhalahu Allahu an-nar ana busa kahu Allah zai ce to kama hanyar wuta ba ɓata lokaci daka duk abinda mutum zai yi yayi shi don Allah wannan shine iya tsiransa Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shine hadisi na farko a cikin wannan littafi na almi'atun nasawiya almi'atun nasawiya min alhadith an-nabawiyya wanda akan shi zamu tsaya insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan hadisi na biyu Allah madaukakin sarki ya mana albarka Allah ya sa alkhairi cikin abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada kusa kuran da muka yi Allah ya fi mana Allah ya albarkace mu baki daya kafin mu tashi yau muna da babban bakuwa a wannan majalisi na san cewa zan iya cewa dai ba bakuwa ce ba a wannan majalisi inda ta riga ta saba zuwa wa wannan majalisin namu insha Allah ta'ala za mu nemi ta yi mana nasiha ko da na minti biyar haka zuwa abin da ya sauƙaƙa insha Allah ta'ala domin mu amfana ita ce malama Khadija Tahir ummu Sheikhul Islam wacce kamar yadda na faɗa muku wancan lokacin kanwata ce ta bayana amma dai a karatu kuma yaya ta ce ita to Allah ya mana albarka Allah ya sa mu dace akramakillah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara hada fuskokinmu a wannan majalisi mai albarka. Ina roƙon Allah ta'ala ya sa an yi wannan haduwa ne bisa yardar shi. Allah yarda da wannan haduwa. Allah madaukakin sarki kuma yarda da mu da ayyukanmu baki daya. Abubuwan da ake ta koyar da mu, nazo na ji karatu ƙwarai na fa'idantu. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon aiki da shi. Allah ya karba daga malam, Allah madaukakin sarki ya sa masa mizanin kyawawan ayyukansa. Ban zo nan da niyyar in faɗi wani abu ba. Kawai na zo ne ni ma in ji karatu kuma na ji. Amma malam kuma ya ce in ce wani abu. Malam ya yi bayani mai ban ƙaya akan abin da ya danganci ikhlasi. Ya yi ta ƙoƙarin alaƙanta ikhlasi da neman ilimi, wanda dama neman ilimi ibada ne. Neman ilimi ibada ne. Allah madaukakin sarki shi ya yi umarni da a nemi ilimi. Duk abu kuma idan mun yarda ibada ne, to wajibinmu ne mu yi shi don Allah. Wajibinmu ne mu yi shi don Allah. Sai kuma aka ci sa'a, ina da ɗan wani abu da zan iya ce tsaraba ne gare mu insha Allahu ta'ala. Tsaraba ce gare mu insha Allahu ta'ala ɗaliban wannan majalisi. Amin ya Allah. Malam ya riga yayi bayani akan ikhlasi. Malam ya riga yayi bayani akan ikhlasi kuma na san ya riga da ya jima yana bayani akan muhimmancin neman ilimi. So abin da zan yi bayani akai ko zan ce zan dan yi tsokaci akai shine yanda za a yi mu ribaci lokaci a matsayin mu na dalibai. Lokaci shine rayuwar dan adam. Idan mutum ya karar da lokacinsa wurin ayyukan alkhairi da duk abin da zai amfanar da shi, to babu makawa ya karar da rayuwarsa ne wurin yin abubuwan alkhairi wanda za su fa'idance shi. Amma kuma idan ya karar da rayuwar shi, ya karar da lokacin shi, ya tauye lokacin shi wurin yin ayyuka na alfasha, to babu makawa ya karar da rayuwarsa ne gabaki daya wurin yin mene, wurin yin ayyuka na alfasha. Kuma Allah zai yi masa hisabi akan haka. Kun ga lokaci yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam. Allah madaukakin sarki ya ce wal asr, yana rantsuwa da zamani. Lokaci abu ne mai muhimmanci. Malaman tafsiri sukan ce duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi, to abin nan yana nuna akwai wani abu mai muhimmanci a tattare da shi. Allah madaukakin sarki ya bamu ikon ribatar lokaci. Ta yaya za mu ribanci lokacinmu a matsayinmu na ɗalibai? Malamai sukan ce lokaci ya fi komai muhimmanci ga rayuwar ɗalibi. Kina da gida, kina da iyalai, za ki tsara lokacinki. A lokacin karatu ba wai kullum a yi ta zuwa karatu ba ne. A'a, abin da ake bukata shi ne a kiyaye karatun. Ya ake kiyaye karatun? Kar a manta. Na zo ni kusan ban ga kowa da littafi a hannunta ba, kuma malam yana karatu. Ana neman ilimi ne da littafi. Ana neman ilimi ne da littafi, a yi ƙoƙari a mallaki littafi. Idan ba haka ba, kawai kai ka zo jin wa'azi ne. Malaminmu yakan ce mana, a majalisin karatu akwai mutane guda uku. Na farko shi ne wanda yake zuwa da littafi, wannan shi ne ɗalibi, zai zo ne ya ji karatu. Akwai kuma kashi na biyu, shi wannan ya zo ne ba da littafi, zai ɗan maƙale ne a gefe ya ji wa'azi sai ya tashi da. Akwai kuma na uku, shi baya majalisin, amma kuma zuciyarsu na tare da majalisin. To wannan su ne rabe-raben ɗalibai. Haka malaminmu yake kassama mana su. Allah ya saka musu da alkhairi. Kuma haka ne duk abin da ba baki da littafi, kina tashi kin manta. An samu asari daga Umar radiyallahu anhu, yake cewa tafaqahu, ku nemi ilimin addini, ku nemi sanin addini, qabla an tasawwadu, ko kuma tasudu, kafin irin al'amura su yi muku yawa a shugabantar da ku. Me ake nufi da shugabantar da ku? Ba wai ana nufin sai kin zama gwamnan Bauchi ba. Ana nufin lokacin da kike da shi yanzu, kafin nauyi su yi miki yawa, ki dage ki nemi ilimi. kuma ilimin hadisi ilimi ne mai muhimmanci mallan shekaran jiya yake sanar da ni cewa an kammala arba'un nawawiyya Allah madaukakin sarki ya sa albarka naji dadi kwarai saboda ilimin hadisi ilimi ne wanda bayan na alqur'ani babu wani ilimi mai muhimmanci kuma irinsa saboda menene hadisi in aka ce hadisi me ake nufi da hadisi na'am na'am
ko ya kalla ko aka yi a gaban sa bai hana ba na'am kana magana magana da abin da aka gaban sa bai hana ba da abin da ya umarni a yi
So a takaice hadisi shine duk abin da aka jingina zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin ko na magana ne aw fi'lin ko kuma aiki ne ko kuma abu ne wanda yayi silent approval wanda aka yi a gaban sa amma bai hana ba shine taqrir aw taqririn shine wasu kuma suka kara da ko kuma siffansa siffa Annabi sallallahu alaihi wasallam khulqiyan aw khalqiyan imma siffan shi ce ta halittansa ko kuma siffan shi ne na dabi'ar shi to duka waɗannan su ake kira hadisi to kenan hadisi in haka ne abu ne mai muhimmanci matukar muhimmanci ilimin hadisi kamar yadda Imam al-Khatib al-Baghdadi yake fada shi wani ilimi ne mai daukaka sharif ne wani ilimi ne mai daukaka sharifin ilimi ne so kar mu yi wasa da neman ilimin hadisi wannan fursa ce az-zahabiyya fursa ce dama ce wanda za mu iya kiranta ta zinare da Allah ya bamu a ce an taro ana karantar da mu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ai dama ce wacce take za mu iya kiranta zinariyar dama Allah madaukakin sarki ya datar da mu Imam al-Tibi rahimahullahu ta'ala yake cewa shi ma dai kamar yadda Khatib al-Baghdadi ya fada cewa wannan ilimi ne sharifun ilimi ne wanda yake sharifi yunasibu makarimul akhlaq yana dacewa da makarimul akhlaq menene makarimul akhlaq halaye na karamci kyawawan dabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko shi ne domin ya cika kyawawan dabi'u me nake so in kai zuwa gare shi shine a matsayin mu na dalibai wanda ake karantar da mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce mun cika mun kai gaya wurin iyaka kokarin mu wurin ganin cewa muna da kyawawan dabi'u Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai abu na gaba da nake so in ja hankalin mu akai shine girmama malami duk da na gani alhamdulillah majalis da nake zuwa da nake ga ake girmama malamai gaskiya inda ake girmama malami irin nan illatun sun yi karanci galibi yanzu dalibai basu damu da girmama malamai ba babu ladabin neman ilimi kuma ladabin neman ilimi a ciki akwai girmama malami manya sukan ce in kana son ilimin ka yi albarka ka girmama malami to nan kam alhamdulillah naga an zauna cikin nutsuwa lokacin da mallan ke karatu kuma wannan abin ayaba muku ne Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ku akan haka Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ake nema amma dai duk da haka zan dan yi tsokaci akan muhimmancin girmama malami da kuma wasu hanyoyin da ake bi wurin girmama malami ya kamata mu san cewa da farko dai malami su ne magadan annabawa wata rana Abu Hurairah radiyallahu anhu ya tafi zuwa kasuwa ya je wucewa ta kasuwa sai ya ga mutane gabaki ɗaya sun shagala sun shagaltu sai surutai suke yi ana ta hirarrakin duniya sai ya ce musu kuna nan kuna zaune bayan ana can ana rabon gadan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci ko kuma kuna nan he kutsawa kuke al'amuran duniya sai suka tashi suka tafi masallaci da suka je masallaci sai suka dawo suka ce ya Abu Hurairah ya kai ba Abu Hurairah mu fa mun je masallaci ba mun ga komai ba sai ce ha'a me ku gani wai sun ga wasu suna karatun Qur'ani wasu suna sallah sun kuma ga wasu suna tattauna lamuran addini sai ya ce wai haku me ce kai can ku to ai wannan shine gadan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da kanshi ya ce akrimu al-ulama ku girmama malamai saboda su ne magadan annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar gadan komai ba dama asliyan duk abin da annabawa suka bari na al'umma ne ba a raba gadan su amma ilimi shine gadan su Allah so saboda haka ya kamata mu san cewa malamai magada annabawa ne to dole mu girmama su ko dan wannan sannan kuma suna da wata falala wanda Allah madaukakin sarki ya riga da yayi musu. Allah madaukakin sarki ya ce mene? Allah yana daga darajojin su. Kuma a wani wurin ma Allah ya ce wa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kadai wanda suke jin tsoron Allah a cikin bayinsa gabaki daya sune masana. Waye masana malamai? So ya kamata mu zama masu kokari wurin girmama su. Imam Ahmad bin Hanbal yake cewa an umurce su da su tawali usu kaskantar da kansu ga duk wanda suka koyi wani abu a wurin sa. Haka Imam Ahmad bin Hanbal yake fada. So daga cikin hanyoyin da ake bi a girmama malami akwai bin umurnin sa. Idan malami ya daga ido ya kalle ka, ya kamata ka san me yake nufi. Idan ya daga ido ya kalle ka, ya kamata ka san me yake nufi. Nufi yake a ku yi shiru, a ku gyara zaman ku, a maimaita karatu, ya kamata a gane wannan. A matsayin mu na dalibai, ya kamata mu zama masu fikira da kokarin fahimta musamman abubuwan da malamin mu yake nufi a duk lokacin da yayi wani motsi. Bayan haka kuma ya kamata mu san cewa in an zo gaban malami ba kowane irin zama ake yi ba. Ba za ki zauna kaman kina gidanki ba. Ba fada bane. Ba fadanki bace ai ko fada kika je zaki. Zaki dan kwashe kafafu a gaban sarki to nan ma a gaban sarki kike. Ba kowane zama ake yi ba. Kyautata tambaya wa malami. Idan zaki wa malam tambaya. Ki san lokacin da ya kamata ki masa tambaya. Malami in yana karatu ba a katse shi da tambaya. Daga cikin ladabin neman ilimi kenan. Idan ya gama sai ki masa tambaya. Ki san da wace siga zaki amfani da ita wajen yi masa tambaya. Malam to ai kaza kaza kaza. Ba a haka. Magana ake cike da ladabi. Ba a katse malami idan yana magana. Ba a kore malami da kallo har wanda zai cutar da shi. In kin dan kalla ki daga cire ido. In kin dan kalla ki cire ido. Ba a zama a bararraje a gaban malami. Ba a zama a bararraje a gaban malami. Dukkan waɗannan hanyoyi ne na kyautata mu'amala da kuma ladabi wa malami. Daga cikin hanyoyin akwai yi masa addu'a. Gabanin ya fara karatu, in ya gama karatu, a tabbata ana yi masa addu'a gwargwaran iko. Akwai kyawawan ɗabi'u a ƙasar Hausa wurin girmama malami. Misali za a ce Allah gafarta malam. Idan kaza yayi kaza kaza Allah gafarta malam. Waɗannan addu'o'i ne masu kyau. Allah ya gafarta wa malam. Addu'a ce mai kyau. Allah gafarta malam. Akramaka Allah. Allah ya karrama ka. Duk waɗannan abubuwa ne masu kyau da ya kamata a ce mun yi roƙo da su. Baya ga haka kuma sai zan rufe wannan babin da magana ta Shu'ba. Shu'ba malamin hadisi ne. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Yake cewa idza sami'tu min ar-rajuli hadithan. Idan naji hadisi daga wurin wani mutum. Kuntu lahu 'abdan. Yace ni din nan sai in kasance bawa ne a gare shi. Matukar wannan malamin yana raye to shi bawan sa ne. Haka zai dinga yi masa duk wasu al'amura na bauta a rike masa takalmi. Duk wanda yana nuna mana kokarin magabata wurin girmama malamai. Sai kuma haƙuri da malami. Haƙuri da malami. Kowa da halinsa. Wani yana da saurin fushi. Wani kuma yana da mita. Wani kuma in an masa abu baya mantawa da wuri. To sai a yi kokari a karanci halin malami. So me halin malamin nan sai a kiyaye. Saurin fushi yake da shi to kar a bata masa rai. Idan kuma yayi fushi ayi hakuri. Mita yake da shi sai a yi kokari a kiyaye abin da zai sa shi mita. Idan yana mitan sai ayi hakuri. In an masa abu baya mantawa ne da wuri to ayi kokari kar ayi masa abun ma. Haƙuri da malami yana da matukar muhimmanci. Akwai wani daga cikin magabata da yake cewa duk wanda bai yi haƙuri da jafa'in malaminsa ba to zai ƙarar da rayuwar shi ne a kaskanci. To dole kai haƙuri. daga cikin malaman hadisi akwai wani malamin hadisin da aka samu Khatib al-Baghdadi ne yake kawo an kawo wannan kissan a cikin littafin Tazkiratus Sami' wal Mutakallim yake cewa wani malamin idan sun zo wurin shi neman hadisi koyan ilimin hadisi yana da wata kariya sai ya sake musu kariyar da gangan sai ta bi su to duk wanda ya tafi in ya dawo za a yi masa karatu wanda kuma bai dawo ba ba za a masa karatu ba duk wannan hanyoyi ne shi hanya akwai wani kuma malamin hadisin da shi in yana muku karatu sai an samu wani a cikin ku ya durkusa sai yana dundan sai yana zuba mishi dundu to haka za a yi karatu in ba haka ba zai yi karatun ba kuma haka suka yi hakuri suka yi karatu so sai an yi hakuri neman ilimi sai da hakuri zaka yi hakuri kai a karan kanka zaka yi hakuri sannan kuma ana neman ilimi dole a guje wa sabon Allah ilimi arziki ne na ubangiji ilimi falala ne ilimi zabi ne na Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki yace summa awrathna alkitaba alladhina astafayna min ibadina Allah madaukakin sarki yace sun gadar da wannan littafin alqur'ani ga wasu wanda suka zaba daga cikin bayinsa ma'ana zababbun mutane ne Allah madaukakin sarki yake fahimtar da su addini fahimtan addini al'amari ne mai girma kuma abu ne da ya kamata ka rinka addu'a kana roƙon Allah akai Allah madaukakin sarki ka fahimtar da ni addininka ƴaƴana ya Allah ka fahimtar da su addininka da addu'o'i makamantan wannan da haka ake samu a fahimci addini annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi yace masa wa qur rabbi zidni ilmi kace Allah madaukakin sarki ka kare ni a ilimi so sai ana addu'a sannan kuma riban ilimi aiki da shi haka Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya fada haka Ibn al-Qayyim ya fada cewa riban ilimi shine aiki da shi kullum muna karantawa a cikin karatun sallah a cikin suratul fatiha ihdinas sirata siratal ladina an'amta alaihim ghayril wala dallin kullum muna cewa ya Allah ka shiryatar da mu zuwa ga hanyar kami kakkiya wacce take madaidaiciya hanyoyin wadanda kai musu ni'ima ko wanda kai ni'ima a gare su ba hanyoyin wanda kai fushi da su ba ko kuma batattu to su waye ne yahudu da nasara me yasa Allah madaukakin sarki yayi fushi da yahudawa ibn kathirin rahimahullahu ta'ala a karkashin tafsirin ayan nan yake cewa su al-yahud faqadul amala su sun rasa aiki ne sun koyi ilimin sai suka rasa aiki su kuma an-nasara faqadul ilma su kuma sun rasa ilimin ne so duk wanda ya samu ilimin sai kuma ya bar aikin istahaqqa alayhi al-ghadab ya cancanci a yi fushi da shi fushi ya wajaba a gare shi so al'ada ce kuma ɗabi'a ce ta yahudawa ƙin yin aiki da ilimi ɗabi'a ce ta yahudawa so duk kina yin kaza yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd abinda ya dace da san ransu sai su yi imani da shi wanda bai dace da san ransu ba sai su kisu yi imani da shi sai su kisu yi aiki da shi to kar mu zama cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya raba shi da ilimin da bai yi da amfani mu yi kokari mu ribaci ilimi ta hanyar aiki da shi yau mun zo mun ji karatu akan niyya mu yi kokari daga yanzu mu dinga kyautata niyoyinmu kuma kun ga ikhlasi abu ne mai matukar wahala yin abu dan Allah ba abu ne mai matukar wahalan gaske saboda malamai suna fadan cewa akwai wani daga cikin magabata da yake cewa Yusuf bin Hussein ne ina tunani Ar-Razi yake cewa babu abin da yake ji da kanshi yake da izza sama da ikhlasi yake cewa wai sau nawa ina kokarin in cire riya daga cikin zuciyata wa ka annahu sai dai kuma kaman shi wannan riyan an gina shi ne a cikin zuciyan shi ala launin akhar da wani launi na daban so sai an dage malami na yakan ce wai riyandar ya take shigowa ayyuka kaman bakin cin naka ne akan falalan bakin dutse a cikin duhun dare so ba za ka gane ta ina take sadadowa ta shiga ba to sai an dage kuma sai an yi addu'a muka dage muka yi addu'a insha Allah zamu dan Allah Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya yi mana albarka baki daya
amin malama tan sarki ya kafin ki concluding malama kuma zai ha ko zaki dan yi magana akan abin nan da ake fuskanta yanzu illa ina kin gane wanda akai fata wannan ki dan yi din burka ka sai kuma magana akan wani
malama ummu aiman ta buƙaci ai magana akan abubuwa guda biyu na farko ta buƙaci ai magana kan kallace-kallacen da yanzu ake kallace-kallacen da ake yayi yawa uwa ce za ta sa ƴaƴanta a gaba su kunna fina-finai suna kallo idan kaga yarinya yanzu tana wani magana na rashin kunya tana wani mummurguda baki tana wani fari da idanu kar ka tambaya wannan tarbiyar ka Hollywood ne afim ake koya ƴaƴan nan Allah madaukakin sarki ne ya ba wa iyaye su kuma umurni ne na Allah subhanahu wata'ala cewa ku anfusakum wa ahlikum nara mi abun farin ciki a ce ke kadan kikin taskanta kanje kina zuwa islamiya kin gyara mu'amalan ki da Allah amma kuma ƴaƴan ki ranan kiyama su je su shiga wuta abun bai mai kama da hankali ba so akwai wai wani film da ake ta kallo yanzu wai sujjin na tsafi kalmomin tsafi ake gani ake koyo ƴaƴa suna ji suna fada an gina musu wani psychology wani ideology a cikin zuciyarsu za su girma a kai ba kwa tunani me makomar wannan al'umma idan dai har tarbiyyan ƴaƴaye za su koma hannun ƴan fim yanzu su ƴan fim suna da tarbiyyan da za su zo su ba wa ƴaƴa ne idan tana da tarbiyya me yasa ta bar gidansu gaskiya dai ya kamata a yi hattara a yi kokari a kiyaye idan ita ƴar fim ta ƙarar da dukkanin rayuwanta wurin yin fim ke kuma kin ƙarar da dukkanin rayuwanki wurin kallanta ana tare gaskiya ya kamata iyaye su yi hattara su kiyaye su ji tsoron Allah akan amanan da Allah ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowace mace mai kiwo ce a cikin gidanta kuma sai an tambaye ta akan wannan kiwon da aka bata yaranki suna son kallo sun jarabtu da son kallo ki kokari ki samar musu da tsari na abubuwan da za su na kalla akwai abubuwa masu kyau da za su kalla akwai irin scientific fictions din nan da za su kalla za su ƙara ilimin science da technology akwai na tarihi da za su kalla akwai na namun daji za su san yadda dabbobi suke rayuwa wannan ma duk wani ilimi ne mai zaman kanshi ya kamata a kula sai kuma magana akan cewa zinace ta yi yawa kuma iyaye suna da kwamishiwa ciki kwarai kuma an yi wata fatawa duk da malamai suna ta kai ruwa rana akan cewa wai ya halatta mace ta yi zina idan tsananin yunwa ne zai kai ta gayi so wannan magana ta yi girma wannan magana girmanta ya kai girma so ya kamata iyaye su dinga bibitan mai ƴaƴansu suke bibiya yana nan yana ta yawo a social media wasu kuma har sun yadda ya kamata iyaye su sake kulawa kwarai da sa ido kan ƴaƴansu da musu addu'a Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Allah madaukakin sarki ya tsare mu da zuri'ar mu daga ayyuka na alfasha. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana da jikan iyayen mu rayayyun su da matattun su. Allah madaukakin sarki ya taka wa malaman mu da alkhairi ya jikan su rayayyun su da matattun su. Allah madaukakin sarki ya yassare mana hanyoyin fahimtar addinin sa. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dugadugan mu akan yi masa da'a. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kyakkyawan karshe. Matsaloli sun yi yawa a ƙasar nan. Allah madaukakin sarki kafi mu sanin su, ya Allah ka magance mana. Ya Allah bukatun mu na alkhairi, ya Allah ka biya mana. Ya Allah kurakuran mu da muke gabatarwa, ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mana. Allah ka shafi a cikin littattafan mu. Ya Allah kai mana afuwa. Ya Allah ka ba mu dukkanin alkhairin duniya da lahira. Ya Allah ubangiji, Allah ka dawamar da farin ciki a rayuwar mu ta duniya da lahira. Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan majalisin. Allah ya sa wata rana ina da'a ga ana karatun Sahih Bukhari.
Amin.
Ya Rabb, Allah ka amince.
Amin ya
Allah. Allah ya kula da rayuwar ku da ta zuri'ar ku gabaki daya. Mala Abdul Mannan da yake ta kokari, yake ta kai kawo, Allah madaukakin sarki ya mishi sakayya da mafi kyawun sakamako. Allah madaukakin sarki ya girmama ladansa. Allah ya kula da rayuwarsa. Allah ya raba shi da duk wani damuwa da bakin cikin duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ka sa domin ka miki. Allah ka azurta mu da ikhlasi a ayyukan mu. Ya Allah ka nesanta ayyukan mu daga riya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله وصلى الله على النبي الكريم. الله madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji. Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi. Abinda aka fahimtar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu. Da ita malama da waɗanda suka taho tare da ita. Dukkan su muna musu addu'a, Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya musu sakayya da gidan aljanna. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, ya biya su bisa ga hidiman da suke yi ma addinin Allah, musamman abin da ya shafi ƴan uwa mata. Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin rayuwar mu baki daya. Lallai duk abin da aka faɗi na riski wasu daga ciki, saboda watakila kamar yadda na faɗa muku wancan lokacin, ni sauti na yana magana daga nan zuwa titi za a ji. To amma watakila wasu suna buƙatar loudspeaker, ni kuma muryata ta fi wata loudspeaker tashi. So wannan shi yasa mafiya yawa in dai ba ta kama ba sai in tafi ni ɗaya na. Ya fi min sauki, Allah ya sa mu dace. To duk abin da aka faɗa mana abubuwa ne wanda yana da kyau mu ƙoƙari mu sanya su a cikin aiki. Mal ilmu illa al'amal. Duk abin da za a koya na ilimi bai da wani amfani in ba aiki ba. Wannan shine abu mafi amfani a koyon ilimi. Duk abin da mutum zai koya yayi kokari ya aiki da shi, musamman abin da yake da alaka da kullun an zo magana, an yi magana akan kula da yanayin yaya da tarbiyyar su, kai koman su, musamman kai koma akan abin da ya shafi yanan gizo, social media, wanda abubuwa ne wanda a yanzu zamu ga ba ma wani ya fito da rudan shedani da rigan shedani ba, har wanda zai fito da rigan malanta ya taya shedanu aiki suna nan da yawa. So in ba an samu wanda suka yi kokari suka jajilce suka tsayi wajen kula da me ƴaƴan suke gani a media, me ina suke shiga, ina suke fita, da wa suke alaka, da wa suke hulɗa, me da me suke kallo, to ƙarshe sai a je a yaudare ta da fatawa, cewa fatawa ce ta addini, kuma ƙarshe ta zo a rasa a ce to ina ta samu wannan. An san dai ba ta da miyagun abokai a zahiri, amma tana da miyagun abokai a yanar gizo. Saboda haka abu ne wanda ya kamata mu sanya ido kwarai da gaske akan shi, mu yi kokari mu koyi shi. Duk abin da kuke koya kullum ina maimaitawa, amfanin sa shine in kun je ku koyar da yayanku, wannan shine babban amfanin sa. A mafiya yawa in na zo wajajen karatun mata na kan ji wani iri, musamman in naga cewa mafiya yawa sai kaga iyaye ne zuzurutu suke zuwa. Idan ka bibiyi kowace ƴa kowace uwa tana da ƴaƴa biyu ƴan mata suna ina ta baro su a gida so kun ga wannan cima baya ne abin da yafi dacewa ga wacce take da ƴa budurwa ɗaya ko ƴan mata biyu to sako hijabin ki za mu tafi wajen wa'azi to galibi kuma kun ga rashin tarbiyyan a cikin su yake to su kuma suna gida suna danna waya iyayen kuma sun koma gida kuma ba su da lokacin karantar da ƴaƴan su abin da ya dace Allah ya shirya mu Allah ya sa mu dace to kamar yanda an yi tsokaci game da akwai fatoyin da suke yawo a yanzu sai wata fatawa tana yawo cewa an mace ta ji yunwa ya matse ta ya kai halatta ta je ta bada kanta a bata abinci to wannan abu ne wanda mafiya yawa ba abin da ake saka baki a ciki bane illa iyaka sai dan fitar da mutane daga rudani idan mace ta kuskura yunwa ya sa ta je ta yi zina ba abin da zai hana Allah bai kai ta huta ba kar ta wahalar da kanta ba abin da zai hana Allah bai kai ta huta ba dan an shiga matsatsi fattaqullaha mastata'tum aki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja a wajen Allah ake neman mafita so abu ne wanda dole sai an zauna an yi dogon lissafi magalibi irin wayannan fatawoyin in ma sun halatta to ana duba yanayin al'umma kuma ana duba al'ummar da ta dauki zinar a matsayin laifi ne al'ummar ta dauki zina a matsayin abin kyama to ya duba mata dubi girman zina ji yadda ke kyamar zina amma yunwa ta sa an halatta miki amma wacce al'ummar da dama ta dauki wannan ita ce hanyar wayewa ita ce abun burgewa ba halatta ba ma ya aka kare ballantana kuma an halatta musamman watakila mu da muke zuwa manyan makarantun boko makarantun gaba da secondary akwai wanda za ka ganshi kuna zama aji ɗaya da shi kuna zama aji ɗaya da ita ga ta a cikin aji amma ka san wannan mazinaciya ce amma ajin ku dai a buku a haka suke burjik masu yawa akwai ɗakunan da in ka je a cikin hostel kar ka shiga wannan ɗakin suna nan burji kuma ƴaƴan musulmai ne za ta taho gidanta daga gidansu da tarin hijabanta da menene ta tare a makaranta ƙarshe sai ta yi abokan banza to kun ga wannan babban bala'i ne saboda haka in an shiga matsatsi da yunwa to addu'a ake yi a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ce to Allah ka kawo mana mafita yawa ba zuwa ake a ce waye zan bashi kaina ya bani abinci ba cikin dare ake tashi ayi addu'a ce Allah ina jin yunwa ka ciyar da ni mun karanta a arba'una nawawiya Allah ya ce ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum kowa mayunwaci ne wanda bai jin yunwa shine wanda Allah ya ciyar da shi Allah ya ce ku nemi ciyarwa ta zan ciyar da ku Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka baki daya a daga kusan karshe akwai dan social media da yake daukan darusan mu wanda ya so ya zo ya dauki karatun yau to sai dai ya masa clashin da lokacin da muke karatu shi kuma yana lecture a makaranta so wannan yasa ya ba mu hakuri Allah ya saka mishi da alkhairi kuma akwai waɗanda suna kokari kwarai da gaske kuma suna taya mu aiki duk abin da za mu karanta in ba ta tafi ta hanyar su ba zai zama ya takaita amfanin ya takaita amma saboda su sai ta haska ma duniya mutum dubu kaza dubu ɗari kaza zai zama sun amfana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna sannan kuma na ƙarshe kamar yanda na faɗa satin da ya wuce littafin da muka ɗauka ya yi ƙaranci a kasuwa wanda ni ma na neme shi a kasuwa ban samu ba na wahala kafin na samu kofi ɗaya don haka watakila ana iya samun shi daga baya ga waɗanda suke buƙatar sayen shi sai a kawo shi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu baki ɗaya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid akwai jarabawa da yake fuskanta makaranta ranar Monday zan fara shi jarabawan karshe saboda haka ina neman addu'a wajen ku insha Allah ta'ala Allah ya albarkace mu baki daya amin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.